Jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen hausunan murya Amurka nan birnin Washington DC na wuke karfe 4:30 na asaliya. Muna samun ku akan mita 25.31 da 41 da mita 60 muke zo muku. A jamhuriyar Niger kuma ana jin mu a tashar mu ta Bio Africa da ke can Yamai akan mita 102.5 a zangon FM da kuma gidajen rediyon amfani da Fara'a da Noma da Sarauniya da Dalol da Niya da kuma Alpha Radio. Sai a duniyar gizo da koshi mai nan a voahouse.com da kuma sashen hausa.com. To jam barka ku da wannan lokaci Ali Mustafa Sokoto da Safina Sudangi muke muku wato gabatar muku da shirin mu na ƙarshe na wannan rana. Bayan ta Safina Sudangi ta gama ba ku labaran duniya za mu je jihar Oshun mu ji shirin da ake na zabe gobe.
Hukumar zabe a Najeriya ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaben gwamna a jihar Oshun gobe Asabar.
Sannan za mu ji dalilin samun rudani a shagalin da ake yau a Ghana na tana shugaban kasa na farko Kwame Nkrumah. To yau juma'a ce da haka rana ce da za mu ba ku damar fadar abin da kuke so a shirinmu ko kuma a bangaren bayyana ra'ayoyi idan mun bude wayar mu mai lamba alamar tarawa 1-202-205-2655. Yanzu dai bari mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yau Juma'a gwamnatin kasar Tanzania ta ayyana zaman makokin kwana hudu bayan fiye da mutane 130 sun mutu a sakamakon hatsarin jirgin ruwa a tafkin Victoria. Masu aikin ceto sun yi amfani da tsawon yau wajen zakulo karin gawarwaki daga cikin jirgin ruwan da yake fije Alhamis da rana a yayin da ake raɗe-raɗin cewa jirgin ya cika fiye da kima. Hatsarin jirgin ruwa al'amari ne da aka saba gani a kasar Tanzania domin mutane 894 ne suka mutu a lokacin da jirgin ruwan su ya kife a tafkin Victoria a watan Mayu 1996. A shekara ta 2011 irin haka ta faru lokacin da aka tabbatar da mutane mai tan sun mutu a lokacin da jirgin ruwan su ya nutse a gabar tekun Zanzibar. Fiye da mutane 1000 aka ba da rahoton sun bace a wancan lokacin. A sati mai zuwa idan Allah ya kai mu shugaban Amurka Donald Trump zai halarci babban taron Majalisar Dinkin Duniya na shekara-shekara tare da sauran shugabannin duniya bayan da ya halarci taron shekarar da ta wuce inda ya barazanar ruguza Koriya ta Arewa kwata-kwata. Shugaban na Amurka ya baiwa mahalarta babban taron mamaki a bara inda yake cewa
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally...
Ya ce Amurka tana da karfi da hakuri amma idan aka kai ta bango to dole za ta kare kanta da kawayenta. Ba mu da wani zabi, dole mu ruguza Koriya ta Arewa kwata-kwata. Wannan mayan rokan wato shugaban Koriya ta Arewa kenan kisan kunar bakin wake yake makansa da gwamnatin sa. Dangantaka tsakanin Washington da Pyongyang sun inganta tun a lokacin wanda ya sanadiyar wani taro a watan Yuni. To amma sake yin tattaunawar ido da ido na ganin ido ya gagara. Kila babban taron na Majalisar Duniya ya samar da damar da za su shirya. Jami'an diplomasiya sun kasa kunne su saurari jawabin Trump a ranar Talata don ganin ko akwai alamun ci gaba. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. China ta buƙaci Amurka ta janye ko kuma soke takunkumin da ta azawa kamfanin sayan kayayyakin soja na ƙasar a saboda ta sayi makamai daga Rasha ko kuma ta kuka da kanta da duk abin da ya faru. A yayin da yake zantawa da 'yan jarida a yau Juma'a, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Kang Shuang, ya ce tuni ƙasarsa ta bayyana wa Amurka rashin amurcewarta akan wannan mataki. Mr. Shuang ya ce matakin na Amurka ya yi mugun keta ƙa'idodin dangantakar ƙasa da ƙasa, haka kuma ya raunana dangantakar tsakanin ƙasashen biyu da kuma rundunar sojojin ƙasashen. Ita ma ƙasar Rasha a yau Juma'a ta maida martani lokacin da muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar Sergey Ryabkov ya yi wa Amurka kashedin cewa ta shiga taitayinta. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da goyon bayan Brett Kavanaugh, mutumin da ya gabatar da sunansa domin zama alƙalin kotun kolin ƙasar. Shugaban ya yi wannan furucin ne a wajen wani taro a Las Vegas a jiya Alhamis, inda ya bayyana shi a zaman wanda ya iya aiki kuma mai dattako. Lauyoyin matar nan mai zargin Kavanaugh da keta haddinta sun ce tana son ta fito ta ba da ba'asi a gaban majalisar dattijai a sati mai zuwa, amma har sai in za a tabbatar mata da za a bata kariya. Lawyer Deborah Cass ta ce wadda take karewa Christine Blasey Ford ta samu barazana za a kashe ta, wanda ya tilasta ita da iyalanta suka bar gidansu a jihar California.
Kwa gashi yake Safinatu Sodangi da labaran duniya daga Washington. To, rahotonmu na farko ya fito daga Hassan Umaru Tambuwal ne akan shirye-shiryen da ake na zaben gwamnan jihar Osun Gobe.
Hukumar zaɓe a Najeriya ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaɓen gwamna a jihar Osun Gobe a Sabar. Alhaji Aliyu Bello shi ne mai magana da yawun hukumar zaɓe ta Najeriya.
Alhamdulillah, hukumar zaɓe a shi ne suke tsaf don gudanar da zaɓen jihar Osun kamar yadda aka tanada, kuma insha Allah za a yi shi cikin nasara, kuma a yi shi cikin ƙa'idoji da dokoki da aka tanada domin zaɓe.
Waɗanne irin shirye-shirye kuka yi domin wannan zaɓe na gwamnan jihar Osun?
Yanzu abin da ake bukata na gudanar da wannan zaɓe yana hannu, an gabatar da ƙara da kayayyaki da zuwa ƙananan hukumomi, ma'aikatan zaɓe na nan Najeriya lokacin zaɓe kawai domin su jerin kunan da aka tura su saboda gudanar da wannan gagarumin aiki da aka fara.
Kamar 'yan takara nawa ne ke takarar gwamna a wannan zaɓen gwamna na jihar Osun?
'Yan takara 48 ke fafata a wannan zaɓe, kuma insha Allah hukumar zaɓe za ta yi dukkan su adalci za su gudanar da zaɓe a irin ƙa'idoji da zaɓe ya zaɓe.
Akwai rahotannin da ke cewa kun hana a yi amfani da wayar hannu domin ɗaukar rahoton katin watan da aka kada zaɓe a kanta, me yasa?
To, ai da mun samar da sirrin kada ƙuri'a wajibi ne a dukkan matakan zaɓuɓɓuka, musamman a wannan zaɓe da a jihar Osun. Tun da hukumar zaɓe ta yi ƙoƙarin da za ta yi ta miƙe dukkan hanyoyin barna, to yin amfani da waya wajen ɗaukan hoton ƙuri'ar da mutum ya kaɓa da mutum nuna ma waɗanda ake jinga da su don a samu ta biyan buƙata, nan shi ne mai girma, kuma saɓawa ne ga ƙa'idojin sirranta bayanan jefa ƙuri'a. Don haka hukumar zaɓe ta ce ya kamata duk wanda zai jefa ƙuri'a a daidan gaɓar da dangwale ƙuri'arsa, to ya ajiye wayar su kada ya shiga da ita ballanta na ɗauki hoto, ko da wata na'ura ce ke ɗauke da ita, in dai ta jibanci ɗaukan hoto, to ba a yarda ka shiga da ita ba domin ba daidai ba ne jefa ƙuri'a ya ɗauki hoton ƙuri'arsa da nufin nuna ma ko wani.
Wane tabbaci za ka bai wa masu kada ƙuri'a da kuma 'yan takara nan jihar Osun?
Ai, kowa ya san hukumar zaɓe dai ba ta da ɗan takara a cikin 'yan takarkari 48 ɗin nan da ke fafatawa, don haka dukkan 'yan takarkarin da suke fafatawa ɗin nan a wurin hukumar zaɓe a mataki ɗaya suke na masu neman goyon bayan al'umma, kuma alƙawarin da kuma zaɓe ke kuma alfan da shi shi ne ƙuri'a ne kaɗai ka iya kai ɗan takara ga nasarar lashe ƙuri'un da aka nike nema, kuma hukumar zaɓe za ta yi amfani da ƙuri'ar da mutum ya samu ne ta bayyana sakamako, don haka ɗan takara su kwana da amincewar wanda duk ya yi nasara shi za a bayyana.
Ko kawo yanzu hukumar zaɓe ta fuskanci wasu matsaloli a shirye-shiryenta?
Alhamdulillah, ba wani nakasu ko cikas da aka samu tun daga lokacin da aka fara har zuwa yanzu, komai na tafiya a kan gaɓar da aka tanada shi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To, a gaida Hassan. To, sai rahoto na biyu wanda Ridwan Abbas ne ya aiko mana shi daga Ghana kan shagalin tana shugaban kasar na farko, wato marigayi Kwame Nkrumah, da kuma dalilin da yasa aka samu rudani a abun.
Sai dai akwai ɗan rudani dangane da bikin wannan rana, kasancewa tun a zamanin mulkin marigayi Atamils aka soma bikin wannan rana a matsayin ranar tunawa da Dr. Kwame Nkrumah a matsayin wanda ya jagoranci samar da 'yancin ƙasar Ghana. A shekarar da ta gabata, a yayin bikin cika shekaru 60 da samun independent Ghana, shugaba mai ci Nana Akufo-Addo ya faɗa a cikin jawabinsa na wannan rana cewar waɗanda sun ka haɗa da samar da 'yancin Ghana sun haɗa da Edward Akufo-Addo, JB Dankwa da wasu. Saboda haka wannan rana za a maishe shi na tuntuni ne da marigayi Nkrumah, amma kuma an ware wata ranar daban na ranar waɗanda sun ka samar da ƙasar ta Ghana baki daya da sun ka hada da shi Dr. Kwame Nkrumah. Sai dai wannan jawabi na shugaban kasar ya samu suka daga bangarori daban-daban. Tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya caccaki shi shugaban kasar na yanzu yana mai fadan cewar yau din nan zai ci gaba da kasancewa ne rana na wanda ya samar da kasar Ghana wanda yake nufin Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah. Yanzu ku bar mu saurari wasu jawabai da shi Kwame Nkrumah yayi a wancan lokaci.
They are dismantling the wake of 15 years. They are telling you that Ghana is bankrupt. They are telling you that our country is indebted to the extent of some £240 million.
Suna kakkabe ayyukan da aka kwashi shekaru ana yi. Suna fada muku cewar Ghana ta talauce. Suna fada muku Ghana na da bashi da ya kai fa miliyan 140. Waɗanne irin wawaye suke da suke tunanin za ku yi imani da wannan wauta nasu? Ku bude idanuwarku, ku dubi kewayenku, ku yi wa kanku lissafi, ku dubi sabon tashan jiragen ruwan Tema, ku dubi madatsan ruwan Volta Dam, ku dubi hanyoyin mota da muka yi muku a bisa alkawuran Convention People's Party da gwamnatin ta. A ƙarshe dai muna akan turba na babban nasara sabuwa da muka cimma a 1957. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To sanda yake Ridwan, to kamar yadda na ce yau Juma'a ce, don haka rana ce ta baku damar ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Idan muka bude like mu ko kuma line na namu mai lamba alama tarawa 1-202-205-2655, amma sai bayan mun gama jin waƙa talaka ta na Maraya.
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tunda jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja ka da Italiya in ya dan koka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan ga cikin Lagos kuma ga Badshin ga Laina shin ga Labintin Zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubi babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai ru waɗannan dolaran rufe jirgin zama mai rugujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa tajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne zai kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun bude line muna waya domin jin ra'ayinku. An ce akwai kira daga ko Niger ko Niger, ban san wani ne cikin su ba. Daga ina ne kake kira?
Daga Niger ne.
Okay, jihar Niger kenan ko? Daga cikin Nigeria kenan. Ina wuni?
Ayin lafiya.
Lafiya, kallon wake magana ne.
Alhaji Adamu ne daga nan Kagara.
To Alhaji Adamu, ina fata ka wani lafiya. Me ke cima tuwa a ƙwarya yau, kai ne na farko?
Abin da ke cima tuwa a ƙwarya akan maganar shugaban Buhari ne.
To.
Da kuma gwamnatin Najeriya da muke ce da muke fama da su yanzu.
Na'am.
Iyakar taimako Buhari na iya taimakon talakawa, amma su ba sa son su taimaki talakawa.
Su suwa yake nan?
Su gwamnoni
na. Gwamnoni ko?
Gwamnoni.
Amma za ka yi jami'i duka ce duk gwamnoni nan 36 ba wanda ke son taimaki talaka?
Ba, kana yin jami'i a Najeriya su sabilillahi, saboda idan ka lura da irin taimakon da Buhari ke ba su taimaki talaka ba sa yi. Yanzu ina tabbatar maka kama maka irin kuɗin nan da yake cewa na infawa din nan. Za ka ga cewa ba wani da za a fito cewa gashi yau an ba dan talaka. Sai dai ka ji wani wanda yake yana cikin gwamnatin, su waɗannan gwamnonin wannan dan uwansu ne, wancan dan uwansu ne, an ɗauka an ba wancan, an ɗauka an ba wancan. Shi kuma shugaban Buhari yana yi ne saboda talaka, ya ji daɗi wani abu. Alal misali kuma bari mu nuna maka, yanzu kamar daga nan ta gina zuwa kwasuwara, idan ka dubi titin nan sai ka yi ma shugabannin nan namu Allah ya isa. Saboda hanyar sun mutu. Kuma ina tabbatar maka wallahi tallahi na Aliyu, gwamnatin Buhari a Najeriya wanda ya zage ta ya zage Buhari akan wannan, sai dai Allah ya isar mishi.
To mun gode, mun samu kiraye guda biyu daga wurare amma lan yana tsinkewa. Amma yanzu an ce muna da kira daga Zamfara. Wa yake kira mu daga Zamfara? Alhaji Bala, barka da dare, me kake so kai magana akai?
Ai, na muku fata da dare. To zan yi ku so faɗi kuma game da 'yan siyasa.
To
wato 'yan siyasan mu su guri ba mu yara ƙwayoyi da makamai. Shi ta attaki.
To
domin kowa na son yaro shi ya zama mutumin ƙwarai. Na karkara yaran wasu muka ba su wukake da aduna su ta shi ta attaki.
Gaskiya bai kyautu ba kam. To Allah sa sun je ka Alhaji Bala, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum. Kai layin ba ke, wane ne yake magana? To ban ji sunan ka ba, amma dai mu je ci gaba da magana abin da kake so kai magana.
Okay. To wato batun da nake so na yi Allah yau.
Na'am.
Akan batun yan shaye-shaye masu shan kwaya da sauraron su haka. Sabida karkara gaskiya mun samu sauki, kuma dalilin da ya samu sauki sabida irin su da sauraron su kuɗin ya karu yadda yanda ake tunani. Ya kaga ana sayarwa ne da ranta goma. Ya zo sai ya sha guda goma ko guda goma sha biyar rana ɗaya. To yanzu ta tashi zuwa naira 70. To muna godiya don Allah ya ƙara mu wannan kwayan kuɗi. Kaga hakan zai ƙara ainihin magani shaye-shaye a Najeriya da karkara, musamman mu 'yan karkara. Na gode, Allah ya sa tashi lafiya.
Mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je Adamawa. Assalamu alaikum.
Alaikum salam. Aliyu Mustafan Sokoto.
Na'am.
Ina ganshe ka.
Ni ma ina amshewa. Kana lafiya? Wane ne?
Abdullahi ne daga Adama. Abdullahi Wanzam.
Tamala Abdullahi Wanzam, barka ka da dare, me kake so ka gaya mana yau?
Alhamdulillah, farko dai ina murna da kama ku a yau.
To mu ma mun ji daɗi da ka kama mu.
Ina neman ku ban kama ku.
Mun ji daɗi.
Ina maka godiya. Alhamdulillah, sai wani rana in bayyana ra'ayina.
To mun gode ƙwarai Alhaji Abdullahi. Allah ya nuna mana wannan rana, don ka gaida iyalinka da kyau, kaji? To bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Malam Gabir Lalo.
Na'am, wane ne yake magana? Aliyu ne ba Mahmud ba ne?
Sai Aliyu Lalo. Kana magana da Nasiru Killa da Suru ta ƙaramar kuma Lairu samu na gajiyar Kaduna.
Ni waje Nasiru, ina jan ka, me kake so ka gaya mana?
Ana magana da Nasiru Killa ne daga Suru ta ƙaramar kuma Lairu samu na gajiyar Kaduna.
To na je kamar Nasiru, raya mana abin da ka yi cikin ka, me kake so mu sani mu ji yau daga wurin ka ne?
Ina so in kira ga 'yan siyasa don Allah su guji bai matasanmu kwayoyi su haukata mana su akan siyasa. Ai, siyasa mai tsafta da ma'ana. kuma a zaɓa mana jama'a kuma wanda za su je wannan ƙasan halin da muka ciki muke ciki yanzu.
Haka.
Ubangiji Allah ke mu kewa Buhari.
To mun gode kure. To mun gode ma Allah sabu wani mutsaya nan Kaduna dai har yanzu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam Aliyu Mustapha Sokoto binin ilimi barka da lafiya.
Barka da dare wane ne?
Sunana Mursala ne ina kiran ku daga garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya.
Malam Mursala ya Rigasa a yau.
Alhamdulillah mutanen Rigasa suna jinjina mu BOA sashin Hausa Malam Mustapha Aliyu Mustapha.
Ko kace muna gaishe su. Cigaba.
To insha Allah to gaskiya to madalla to abin kaga mutane suna ta wai dan arewa na bude baki yana da wannan gwamnati bace ma arewa a wani abu ba kwanaki na je Abuja na ga inda bega tafke ta fada da wannan titin nan namu wanda tun lokacin baban gida raban da a bada kwangila mai tsoka wanda na san bega za su tabbatar da haka kaga ido na naga ana yi kuma saboda Allah shekaran je yana raban shi da je mai duguri shekara 10 ya ji ya soke mai a trailer yau ya dauke ba mu labari shi ji yanda ake gane mai duguri wallahi ya bashi mamaki gari an zauna lafiya ana ta hadada wannan ba ci gaba bane kuma sannan naji an ce an kullo ta gona a ota yanzu akwai wani wanda ya ce kullo ta gona a ota ba wannan gwamnatin ba saboda ba ta biyan haraji kaga sun biya haraji an bude wannan ba ci gaba bane da fatan za ku tashi lafiya Aliyu Mustapha Sokoto na gode
mun gode Malam Murtala bari dai mu tsaya Kaduna har yanzu nan yan Kaduna sun nace assalamu alaikum
wa alaikum salam
ina jin ka wane ne
ni mazaba kana magana da Rabi mai kanwa da manja dokar lele Kaduna
to Malam Rabi barka da yamma
Duga Allah ne ina son yi kira ne ga wanda da suke zargin Buhari ya kawo yunwa a ƙasa. Su ga shi yanzu kuma mun yi noma masara ta faɗi 2500 ko kuma ya faɗi. Amma ba su ji sun tauke mata da ƙawa ba. Su ga ake kenan Buhari ba a kawo tsada. Tsada na Allah ne. Su ya kamata su yi adalci. Kaga noman da yake inganta mana noma ya inganta ga abinci ya samu amma yanzu kuma su koje ga Allah ba su koɗe mishi ba. Su koɗe ma Allah.
To mun gode kware malam Rabi mai kanwa bari mu je Yobe assalamu alaikum
wa alaikum salaam rahmatullah
wa ake magana
eh Muhammad Adamu ne daga nan jihar Yobe
na wani gari a Yobe
eh a Fatakum ne
to malam Muhammad Adamu barka da dare me kake so ka ga mana ne
eh to ra'ayina dai shine anan ina son shugabanni su yi wa ainihin talakawan su adalci musamman ma musamman ma wato jam'iyya
bana da kana jin kanka kana radio muna jin kanka kashe radioon ka yafi sai ka mai da hankali kan abin da kake so ka faɗa ba lokaci da yawa
haka so kana ji na ba
ina jin ka ci gaba da sauri
yau wato talakawa su bai za su zabi shugabannin da ya dace da su amma kuma sai a zo a hana su yin haka sai a ce an nada dalake su ne za su yi zabe to talakawa ta yaya zai samu yancin sa wannan shine ra'ayina
to mun gode wani mu je Kano assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam.
Allah bai barka da yamma.
Barka da yamma.
Sunana Alhaji Musa Garu mai radio da recorder kawo Kaduna Najeriya
da Kano. Me kake a Kano yau Alhaji Musa an ce da Kano ne kuma ga ka da.
Eh mun je gaisuwar iyaye ne kan gida.
To ba da lato a gaishe su me in fadi mana.
To alhamdulillah eh akwai wani sako ne da aka bani in bada domin yadda ake janyo hankalin al'umma dangane da sayan filaye a guraren lambarin gefen rafi din nan. Gaban karamar hukumar Dankuwa Sagu Ahmed Suleiman Sani shi har sai shi ji ya bada wannan sanarwa ya ce ya kamata mutane su hattara da sayan kika shirin fili a gurin da saboda idan ruwanka bai isa alwala ba to sai kai taimama maimakon a ce ka je ka sayi gurin da ambaliyar ruwa su ta mamaye maka gida to ya kamata su tsarin da zaka kiyaye
kaman gode Malam Musa to bari mu koma Kaduna da Kano assalamu alaikum
wa alaikum salam Alhaji Aliyu Mustapha barka da yammaci
barka da dare
to sunana Prince Abubakar daga kasuwar magani a jihar Kaduna Najeriya
kaga da yare makana lafiya
a gaskiya eh alhaji alawo malam ali
tamje
ina so ne in ji hankalin fadan shugaban Najeriya musamman kan wani zargi da aka zira mu shi shugaban ma'aikata na nan fadan shugaban kasa shi Abba Kiyar kwanakin baya amma abin takeici shine sai muka ji fadan ta bulla ta bakin shi Malam Garba Shehu suna kore wannan zargi to gaskiyar magana ba mu ji dadin haka ba ya kamata a bar hukumar EFCC ne take da haƙƙin ta yi wannan bincike ta tabbatar da zargin ko kuma ta ci ta wanke shi Abba Kiyar din ya kamata dan shi Malam Garba Shehu yana magana da yawun shugaban kasa ne ya kamata ya ringa kare waɗansu manyan jami'an fadan shugaban ƙasan ba
To mun gode Malam Yarima Abubakar da wannan waya taka muka zo ƙarshen wato wannan daukar rayuwa na jama'a yau sai kuma ranar Litinin da Allah ya kai mu.
Lokaci yayi da za a saurari sharhin muryar Amurka. Da sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Abdullah Ahmed Abdullah wani mutum ne da ya gudu wanda kuma ake tsammanin yana daya daga cikin manyan jagabannin kungiyar Al-Qaida wanda ake nema dangane da harin bama-baman da aka kai ofisoshin jagadancin Amurka a birnin Dar es Salaam kasar Tanzania da kuma birnin Nairobi kasar Kenya a 1998. An haifi Abdullah a kasar Masar, shi dogo ne kuma yana da yawan sa tabarau. Yana da tabo a kan lebensa daga gefen hagu, haka kuma akan kira shi Abu Muhammad Al-Masri, kwararre ne akan harkar kuɗi. Idan ba a mance ba, ɗaruruwan mutane aka kashe a hare-haren 1998, dubbai kuma suka ji rauni, yawancinsu 'yan ƙasashen Kenya ne da Tanzania. Amerika 12 suna daga cikin waɗanda aka kashe. A saboda aikata wannan laifi da kuma wasu laifuffukan, an caji Abdullah da laifin kulla makarkashiyar yin kisa da aikata wasu laifuffukan. Abdullah tare da abokin harkarsa shi ma ɗan ƙungiyar Al-Qaida mai suna Saif Al-Adl, shi ma Amurka ta caje shi da laifin yana da hannu a hare-haren da aka kai ofisoshin jakadancin na Amurka. Bayan an kai hare-hare, Saif Al-Adl ya koma ƙasar Iran karkashin kariya ko kuma kulawar rundunar sojojin juya-juya hali na kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi tayin ba da tukuicin $10 million ga duk wanda ya bata bayanin da suka sa aka kama Abdullah ko kuma hukunta shi. Amurka tana ba da tabbacin za a binci dukkan rahotannin da aka samu, kuma za a ɓoye suna da kamannin wanda ya bada waɗannan bayanan. Idan ya zama dole, a shirya Amurka take ta kare dukkan waɗanda suka bata bayanai ta hanyar canja musu wurin zama. A saboda haka, duk wanda yake da bayani akan Abdullah Ahmed Abdullah ya tuntubi ofishin jakadancin Amurka mafi kusa ko kuma ta yanar gizo akan www.rewardforjustice.net ko kuma a aika da saƙon email zuwa ga info@rewardforjustice.net. Sharhin muryar Amurka kenan aka gama ji wanda ya bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
To sai shirinmu na ƙarshe labarin matakaice ga Safinatu.
Yau Juma'a gwamnatin kasar Tanzania ta ayyana zaman makokin kwana hudu bayan fiye da mutane 130 sun mutu a sakamakon hatsarin jirgin ruwa a tafkin Victoria. Masu aikin ceto sun yi amfani da tsawon yau wajen zakulo ƙarin gawarwaki daga cikin jirgin ruwan da ya kife jiya Alhamis da rana, a yayin da ake tara ɗera ɗin cewa jirgin ya cika fiye da kima. A sati mai zuwa, idan Allah ya kai mu, shugaban Amurka Donald Trump zai halarci babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara tare da sauran shugabannin duniya, bayan da ya halarci taron shekarar da ta wuce inda ya barazanar ruguza Koriya ta Arewa kwata-kwata. Shugaban na Arewa ya ba mahalarta taron mamaki a bara. China ta buƙaci Amurka ta janye ko kuma soke takunkumin da ta azawa kamfanin sayen kayayyakin soja na ƙasar a saboda ta sayi makamai daga Rasha ko kuma ta kuka da kanta da duk abin da ya faru.
To Safina ta gaishe ki. To jama'a, abin da ya sauka kenan a wannan shiri na ƙarshe na wannan rana ta Juma'a. Sai gobe da safin Allah ya kama lokacin da muke fatar kullum ku da karfe 6 da safe da shirinmu na farko kenan. Kafin mu bar ku, muna son mu yi ta'aziyya ga Philip Moses, shugaban kungiyar zumunta ta 'yan arewacin Najeriya da ke nan Amurka, wanda mahaifiyarsa Lami Musa Hassan ta rasu yau da safe nan cikin Amurka din. Allah ya bada haƙuri, Allah ya sa mu cika da imani. Yanzu ka madadin ita Safiyatu da Julia da Gresham da dukkan da injiniyan Cedric, ne Ali Mustafa Sokoto a Washington, a hutun ƙarshen mako lafiya.